is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Baba Yakubu Makirri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asari yau Laraba 15 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Sarfilo da kanan labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na shirin halartar bikin shimfiɗa furanni a yau Laraba a birnin Kyiv tare da gana da ministan harkokin wajen Ukraine. Ungiyar tarayyar Turai ta yi kira ga Isra'ila ta rufe kawo ƙarshen har-haren da sojojinta ke kaiwa kudancin birnin Gaza na Rafa. Daga nan za a ji cewa ƙalla mutane uku ne suka mutu a tsibirin New Caledonia da ke kudancin Pacific bayan tarzoma kwanaki uku a jere a yankin da Faransa ke iko da shi.
Kajin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta ce ta kama matashin da ya cinna wuta a wani masallaci yayin da masu ibada ke sallar asuba a yau Laraba a Kano.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma game da ibtila'i a lokacin na makara na taho na ga yaro ina gudu wuta tana ci a jikinsa. Masallaci an jefa wani abu ya kone mutane. Na zo na tadda su gabaki ɗaya garin jawo wani ma hannuna ga hidiya babba.
Bayan haka za a ji cewa gwamnatin mulkin sojan Niger ta sanar da aniyanta ta bar da wuraren haƙo ma'adinai ƙarƙashin gwamnati.
Waɗannan sauye-sauye ga tsarin aikin haƙar ma'adinai a ƙasar Niger na da manufar kare haƙoƙin ƙasar da ma hana ci da gumin ƙasar da wasu kamfanonin ƙetare ke yi.
Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, akwai kuma saƙonnin masu sauraro da kuka aiko mana. Amma yanzu a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na shirin halartar bikin shimfiɗa furanni a yau Laraba a birnin Kyiv tare da gana da ministan harkokin wajen ƙasar Dmytro Kuleba. A wani bangare na ziyarar nuna goyon bayan Amurka ga Ukraine a daidai lokacin da sojojin Ukraine ke fuskantar matsin lamba daga Rasha a gabashin ƙasar. Muna tare da ku a yau kuma za mu ci gaba da kasancewa tare da kuwa sai an tabbatar da tsaron Ukraine ikonta da ikon zabar hanyarta, in ji Blinken yayin jawabin da ya yi a yammacin ranar Talata. Ziyarar Blinken ta biyo bayan amincewa dala biliyan 61 na sabon taimako ga Ukraine wanda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba a matsayin kunshi mai matukan muhimmanci a ganawarsa da Blinken a ranar Talata. A cikin makon da ya gabata ne Rasha ta tsananta kai hare-hare a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar a ranar Laraba cewa tare da makamai masu linzami 10 akan yankin Crimea da Rasha ta mamaye da kuma jiragen sama marasa matuƙa guda 9 da makamai masu linzami a yankin Belgorod da ke yammacin Rasha da kuma wasu jiragen sama marasa matuƙa a yankunan Kursk da Bransk. Ungiyar tarayyar Turai ta yi kira ga Isra'ila da ta kawo ƙarshen hare-haren da sojojinta ke kaiwa kudancin birnin Gaza na Rafa, inda ta bayyana a yau Laraba cewa farmakin na kawo cikas ga ayyukan agajin jin da kuma kawo ƙarin mutanen da ke rasa matsugunninsu da yunwa da kuma wahalhalun mutane. Sanarwar da babban jami'in kula da harkokin waje na ƙungiyar EU Joseph Borrell ya yi, ya lura da 'yancin da Isra'ila ke da shi na kare kanta. Amma ya ce dole ne Isra'ila ta bi dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kare fararen hula. Borrell ya ce tarayyar Turai tana kira ga Isra'ila da guji ci gaba da ta'azzara mummunan halin jin ƙai a Gaza tare da sake buɗe mashigar Rafa. Idan har Isra'ila ta ci gaba da kai farmakin soja a Rafa, to babu makawa za ta kawo cikas ga dangantakar EU da Isra'ila.
An jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta ce ta kama matashin da ya cinna wuta a wani masallaci yayin da masu ibada ke sallar asuba a yau Laraba a garin Larabar Abasawa na karban hukumar Gezawa a jihar Kano. Kimanin mutane 35 ne al'amari ya ritsa da su a cikin masallacin, kuma yanzu haka suna karban magani a asibitin ƙwararru na Murtala da ke birnin Kano. Mahmud Ibrahim Kwali na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma game da ibtila'i a lokacin na makara, na taho na gawa yaro ina gudu, wuta tana ci a jikinsa. Masallaci an jefa wani abu ya kone mutane, na zo na tadda su gabaki ɗaya garin jawo wani ma hannuna ga hidi ya kokkone. Wajen mutum 30 wannan abu faru da su, wanda duk manyan unguwarmu ne, ba kowa banda ni yanzu abu ba a nan unguwar, duk gabaki ɗaya suna cikin wannan ibtila'i.
Malam Musa Muhammad kenan da ke cikin masallatan da suka tsallake rijiya da baya, bayan da wancan matashi ya cinna wuta a masallacin yayin da al'ummar musulmi ke sallar asuba yau Laraba a garin Abasawa mai nisan kilomita 20 daga birnin Kano. Shi ma Malam Rabi Umar da ke cikin waɗanda Allah ya kare daga wannan ibtila'i na cewa,
lokacin da na fito daga gida na yi alwala na zo ban ma tarar da jam'in ba, to sai na raka'ata na alfajir a gurin, to muna ciki, to ni ma a cikin masallacin nake ga ake sallah da ni, to da ke Allah ya yi abun ba zai rutsa da ni ba, to sai na tsaya daga baranda ina sallah a nan, daga kanan na bi sallah. To bayan an yi raka'a ɗaya sai na ji wani abu ya ce puf a cikin masallacin nan, sai wuta ta tashi. Ni kuma ina daga baranda ma, wallahi ni ma hira na mirgina, na tahi na sake mirginawa. To ba hina nake ihu jama'a su zo su taimaka mana. An hadda ɗana daga ciki da iyayena sai ƙannena, duk a cikin abin da abin ya rufa da su. Sai mutane suka kawo na unguwa, suka kawo mana ɗauki da motoci da adaidaita, muka zo aka zuba su a cikin adaidaita da mota. Ya muka garzaya da su asibitin Murtala.
Ita kuwa Hannatu Sani ta ce mahaifinta na cikin masallatan da wancan matashi ya cinna wuta a cikin masallaci.
Aka da asuba sai muka ji ana cewa ai gashi masallaci ya kama da wuta da iyayenmu suna sallah a ciki.
Yayin da waɗannan bayan Allah yake karɓar magani a asibitin ƙwararru na Murtala na Kano, dindinar 'yan sanda ta Kano ta ce ta damƙe wancan matashi. Kamar yadda kwamishinan 'yan sandan Muhammad Hussein Gumal ke cewa,
mutanen garin da kansu suka ce suna zargin shi ne saboda a can baya ya taɓa shigowa cikin masallacin ya nemi wani ɗan uwansa ya fara dukansa da ƙarfi, sai da mutane aka taru aka raba su. A halin yanzu yana hannun 'yan sanda, kuma ana gabatar da bincike akan lamarin. Tabbatar da wannan ba farka ta terrorism ba ne, kama yadda aka saba yi cewa wani da ba a sani ne zo ya halaka mutanen gari ko masallata. A'a, shi wannan mutum ɗan garin ne, yana da yadda matsala ce tasu ta iyali. Kama yadda muka ji muke kuma za mu bincike a kan shi, yana da korafi a kan yanayin yadda aka raba gado nasu. Maimakon ya je kotu ko ya je wajen malamai bai yi wannan tunani ba, ya je ya ɗauki doka hannunsa ya je ya halaka mutane. Ko da yake wasu na cewa akwai alamar shaye-shaye, wasu na cewa ba da cikakken lafiya, amma kuma mu muna tabbatar da cewa bincike ne zai ba mu amsa gamsasshiya, domin ba da hankali ya yake sana'ar kitchena fi ya tuka ya nemo kuɗi ya kawo gidansa.
Kwamishinan ya ce da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da matashin a gaban kuliya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ku gasar filu da ci gaban labaran duniya.
Yau Laraba ne, 'yan sandan ƙasar Faransa ke farautar wasu gungun 'yan bindiga da suka kashe jami'an gidan yarabi a wani hari da suka kai a wata babbar hanyar mota da ta kai ga arcewa wani mai laifin da ke alaƙa da kashe-kashen masu alaƙa da miyakun ƙwayoyi. Kisan gilla da tserewa da masu aikata laifin suka yi ya girgiza Faransa, inda hukumomi ke fuskantar matsin lamba kan su kamo waɗanda ke da hannu a harin, waɗanda ba a kama su ba. Ministan cikin gida Gerald Dramanin ya shaida gidan rediyon RTL cewa sun sanya albarkatu masu yawa don gano ba wai mutanen da suka tsere ba kawai, har ma da 'yan kungiyar da suka sake su a cikin irin wannan yanayi na wulakanci. A ranar Talata, sama da jami'an 'yan sanda 450 da jami'an jandarmomi ne aka shirya domin gudanar da bincike a yankin arewa na Yure da kai harin, in ji shi. Jami'an gidan Yarbi ne suka mutu a harin tare da jikkata wasu uku, kamar yadda mai gabatar da kara a birnin Paris Lo Bacho ya sanar da yammacin jiya Talata. Tafiyar da yana zuwa ne makonni biyu bayan da wani jirgin ruwan da ke tsaron gabar tekun Philippines ya yi fama da igiyar ruwa daga jiragen ruwan China da ke tsaron gabar tekun kusa da Sakapau Shoal. Jirgin ruwan na Philippines ya samu lahani yayin arangamar. A baya dai bangarorin biyu sun yi arangama da juna a kusa da Sakapau Shoal da Thomas Shoal na biyu, wani yanki da ake takaddama a kai, inda da gangan aka dakatar da wani jirgin ruwan yaƙi na Philippines domin tabbatar da ikirarin tsibirin kan tekun da ya nutse.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Gwamnatin mulkin sojan ƙasar ne ta sanar da aniyarta ta mar da wuraren haƙoma a dinai a ƙarƙashin gwamnatin. Ministan kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasa na jamhuriyar Niger, Usman Abarshi, shi ne sanar da hakan bayan ya kawo ƙarshen rangadi da ya shafe kwanaki yana yi zuwa filayen haƙan ma'adinan zinari da uranium waɗanda suke yankunan arewacin ƙasar da tsakiya. Ministan ma'adinan na Nijar ya gudanar da rangadin ne domin tantance hali da filayen haƙarar albarkatun ƙasar ke ciki, inda kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki a fannin domin taimakawa gwamnati wajen tsara sabbin dokoki da za su tabbatar da cikakken ikonta kan ayyukan haƙar ma'adinan wanda Nijar ta mallaka. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Duk da kasancewar Niger ƙasa ta hudu a duniya mafi arzikin samar da makamashi uranium, ƙasar na ci gaba da zama cikin ƙasashen da ke fama da talauci, abin da ya sanya hukumomin mulkin sojin ƙasar suka sha alwashin mayar da haƙƙin mallaka da kuma cikakken ikon kula da ayyukan haƙar ma'adinan ƙarƙashin ƙasa ga gwamnatin Niger, batun da suka bayyana a matsayin manyan manufofin da suka sanya a gaba. Makonni biyu ministan kula da ma'adinai na ƙasar Niger ya shafe yana ziyara a jihar Agadez da ke arewacin Niger da kuma wasu yankuna na tsakiyar ƙasar inda ake ayyukan haƙar ma'adinan zinare da kuma uranium. Ministan ya bayyana tsare-tsaren sabbin dokokin da za su tabbatar da cikakken ikon gwamnatin Niger kan ayyukan ma'adinai da Niger kin ta mallaka. Usman Abarshi shine ministan ma'adinai na ƙasar Niger. Yace wannan matakin zai tabbatar da maido da harkokin haƙar ma'adinan ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar, kuma waɗannan sauye-sauye ga tsarin aikin haƙar ma'adinai a ƙasar Niger na da manufar kare haƙoƙin ƙasar da ma hana ci da gumin ƙasar da wasu kamfanonin ƙetare ke yi. Matakin dai na zama wani tsari da suke son su bi sannu a hankali wajen mayar da harkokin haƙar ma'adinai ga ƙasar domin tsarkake aikin haƙar ma'adinan. Ministan ya tattauna da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin wajen tsara sabbin dokokin. To sai dai kungiyar masu haƙar zinari a arewacin ƙasar na gani akwai buƙatar gwamnatin ta tallafa wa masu aiki da kuma sauraron su, in ji Musa Abubakar, jigo a kungiyar.
Dole gwamnati ta kama mutane, dole gwamnati ta saurari wannan da suke cikin aikin, tunda su suka san wahalar da ake ciki, duk abin da yake zuwa ya kawo bisa wannan. Babban matsala in kuka dauka ga aikin zinariya, aiki ne ake cikin duhu har yanzu da wuya ka samu wanda zai daya je zamna cikin Sahara kama wanda mu duka muke yi, sai ka je dabo ga matsalar ruwa, ga matsalar rana, ga matsalar security, ka je ka zamna kuma ta mahawara bukace.
Tuni dai shugabannin al'umma a yankunan da ake haƙar ma'adinai a arewacin ƙasar Niger ta bakin Iso Hussa suka bayyana gamsuwar su da matakin gwamnatin.
Lalle sun dauki mataki wanda za mu ce alhamdulillah sun ji kukan mu, sun share mana hawaye, saboda sun dauki decision mu ba abun da za mu ce sai dai babbar godiya zuwa ga gwamnatin.
Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne dai daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Haka zalika a jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zango FM. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Ma Masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwa da za su inganta zamantakewarmu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da tasirin rubutu da karatu don samun ilimin da zai inganta zamantakewar al'umma.
Da haka muke so mu yi amfani da wannan rana mu ji hankalin matasa ga muhimmancin yin rubutun da zai kawo haɗin kai, yin rubutun da zai kawo zaman lafiya, da yin rubutun da zai kawo canji ga zamantakewar al'umma.
Kawai dai ya kasance mu da muke rubutun mu rubuta abin da muka san cewa mu kanmu zai amfane mu. Indai mu rubuta abin da zai amfane mu to kenan zai amfani sauran al'umma ma.
Rubutu da karatu a kowane harshe suna da matukar tasiri wajen fahimtar tarihi, lissafi, yanayin rayuwa da sanin yadda za a yi mu'amala da juna da ma samun ilimi a fannoni daban-daban. Shugaban kungiyar marubuta ta Jos kuma ɗan jarida Abba Abubakar Yakubu ya ce alƙalami shine ginshikin samun haɗin kan al'umma.
Mun lura cewa matasa akasari yanzu harkar social media ta ɗauki hankalinsu, rubutun ma ba a yin shi da tsayi kuma ba karatu ake ba sai abin da zai jawo hayaniya ko kuma rabuwar kai. Da haka muke so mu yi amfani da wannan rana mu ji hankalin matasa ga muhimmancin yin rubutun da zai kawo haɗin kai, yin rubutun da zai kawo zaman lafiya, da yin rubutun da zai kawo canji ga zamantakewar al'umma. Duniya tana ci gaba, abubuwa da yawa na ilimi ana rufe su a littafi ne, mu kuma ba ma karatu. Don haka Afirka da Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a baya idan har matasan ta basu rungumi ɗabi'ar karatu ba. Amma asarin marubuta da muke da su sun mai da hankali ne wajen ilmantarwa da faɗakarwa. Kuma bayan da muke fuskanta shine malamai ma a makarantu yanzu in za su bada assignment ko aikin gida sai su ce a je a Google. Saboda ba za su ce a je ka nemi littafi kaza ba. Mu lokacin da muka yi karatu muna yara akan kawo littattafai makaranta a ce mu saya, kuma a shi za mu yi karatu, shi za mu yi aikin gida. So yanzu wannan ya fara koma baya, amma muna kokari mu ga tsakaninmu da kungiyar masu malaman makarantu an samu wata fahimta ta yadda za a rika amfani da littafanmu ana sawa a jarabawa ko kuma ana amfani da su wajen koyarwa. Akwai shugabanmu Alhaji Ado Ahmad Gidan Dabino MON ya samu amincewar NECO ta wani daga cikin littafin shi na wasan kwaikwayo Malam Zalimu wanda an sa za a gudanar da shi a WAEC kuma za a koyar wa manyan makarantun secondary. Saboda haka mun samu ci gaba kuma muna kan samu.
Idan ka duba matasa yanar gizo yana kusan bata ko kuma gurbata yanayin rubutunsu da kuma karatunsu. In ka duba ko a cikin Hausawa zaka ga in mutum zai rubuta gaskiya sai ka ga ya rubuta GSK wanda kusan za a ce ana gurbatawa ne, kila in sun zo nan gaba ma ba za su iya rubutun ba, ta yaya za ku karfafa musu gwiwa?
Wannan tambaya ta yi daidai da wata tattaunawa da muka yi kwanan nan inda muka bude ɗakin karatu a Angorogo. Ɗaya daga cikin korafin da malamai da ɗalibai a wajen suka tayar shi ne a baya farko-farkon zuwan wannan waya akwai malaman da suka yi hasashen za a iya samun wannan matsalar cewa nan gaba yara ma ba za su iya rubuta wasiƙa ba saboda an saba da yin abbreviation takaita rubutu wajen aika sako. Kuma ko da a jarabawa malamai da dama bincike ya nuna cewa suna jin takaici ne da ɗaliban suke rubutu a takaice sai a rubuta cikin abbreviation wanda hakan yana faɗaɗa ɗalibi ko da ɗalibin ya zo mai ilimi amma wannan saboda tasirin hanyar iya aika sako ta social media ya yi tasiri a ƙwaƙwalwarsa ya mamanta yadda ake rubutu ko yin spelling na gaske ko yin rubutu wanda yake formal rubutu na tsari na karantarwa. Saboda haka wannan abu ne da za mu yi aiki da haɗin gwiwa tare da malamai mu ga cewa mun faɗakar da matasa ta hanyar biyun makarantu wajen faɗakar da ɗalibai da kuma yin bita tsakaninmu da malamai.
Harshen Hausa ya kasance daga cikin manyan harsuna da ake amfani da shi wajen sadarwa ba iyaka a ƙasashen Afirka ba har a wasu ƙasashen nasara da ke da ƙarfin mulki a duniya. Kan haka ne makaman Jos ta Arewa Malam Sani Mu'azu wanda ya kasance marubuci kuma mai gudanar da wasannin kwaikwayo da harsunan Hausa da Turanci ya ce faɗaɗa rubutu da harshen Hausa zai taimaka wajen fahimtar harshen a sassa daban-daban na duniya.
Lallai kar mu tsaida rubuce-rubucenmu ga mu kanmu kawai,
mu fadada da duniya za ta gani. Harshen Hausa harshe ne da ya kamata mu daukaka shi, wato mu haɓaka shi yadda duniya ma za ta fahimce shi, ta fahimci irin al'adu na kirki da suke cikin wannan harshe.
Kusan za a ce wato masu rubuce-rubucen ma gwiwansu na sanyi, saboda kila ba za a ce masu karatun sun kasance suna karatu ta internet.
Wato babu yadda za a yi a kwatanta rubutu ta internet da kuma rubutu daga littafi. Shi rubutu ta littafi yakan baka dama da yanci na ka shiga cikin rubutun, ka tsinci kanka a wuraren da ba za ka kai ba. Shi ba shi da matsi. A internet in kana karatu ko kana rubutu, amma data ɗinka yana tafiya, zai sa ba za ka iya sakewa kamar yadda inda littafi ne za ka iya shiga cikin littafin, ka ji kamar kana cikin rubutun ko abin da kake karantawa ba. Na yi amfani da ɗaya daga cikin wato shirye-shirye da muka yi kwana 90, na yi amfani da shi don na wato mai da shi kamar alƙibla, ta yadda mutane za su gane cewa rubutu shi ke haifar da duk wani wato creativity a duniya. Shi yasa muna daɗa ba mutane ƙarfin gwiwa a dage da yin karatu daga littafi. Duk abin da za ka ga ko an yi fim ɗin shi, ka ce ai ka ga fim ɗin, ba kamar ka karanta ba. Duk abin da kuma za ka karanta ba kamar kai ka rubuta ba. Saboda haka a dage da karatu, a dage da rubutu.
Shi ma injiniya Mansur Salihu na Kande makaman Jos ya ce ya zama wajibi su fara tattaro kan matasa domin sanin muhimmancin karatu da takarda.
Abin da ya sa kenan muka ga cewa ya zama wajibi mu fara tarurruka ire-iren waɗannan don mu dawo da hankalin yaranmu su komo kan ainihin abin da ya sa tarbiyya ake ta cewa ta taɓarɓare, saboda ba su ɗauki ainihin yadda mu ko da yanayin yadda yake dai, amma mu kam an tashe mu ne da tattafai a rubuce wanda za ka iya kafa hujja da shi a hannu. Karanta littafi a hannu yake sa ka ɗauka ka riƙe a ka, kamar yadda ake misali karatun Alƙur'ani, kamar yadda muka faɗa yana tabbatar da documenting din history ɗinmu yadda yake.
Aisha Sani Abdullahi, mataimakiyar shugaban kungiyar marubuta a Jos, ta ce ta mai da hankali ne wajen rubuta abubuwan da suka shafi mata.
In dai marubuciya ya ta sa wa ranta da ta yi rubutun abin da ta san yana damun al'umma musamman mata, ya kasance tana yawan yin rubutu a kai da kansu. In sun ga labari kamar yanzu ana fitar da labari na guda ɗaya, sai na ɗauko wata matsala da yake damun wata mace a ranta, irin ta kasa ma fitar da shi waje, ta karanta dole za ta ba wa ƙawarta labari kuma ƙawarta za ta gani. Kawai dai ya kasance mu da muke rubutun mu rubuta abin da muka san cewa mu kanmu zai amfane mu. In dai mu rubuta abin da zai amfane mu, to kenan zai amfani sauran al'umma ma.
Mafi yawan na rubuce-rubuce musamman ta ɓangaren mata za ki ga ana yin su ne kan soyayya da sauransu, abinda da ya jibanci soyayya. Ba kya ganin kamar yanzu yanda tarbiyya matasa ya gurɓace, kuma da hankali game da irin illolin shaye-shaye da sauransu, da zamantakewa tsakanin mata da mazaje da kuma al'umma ma gaba ɗaya.
Eh, to yanzu gaskiya kai ya waye ba a cika yin rubutu zalla akan ɓangaren soyayya ba, akan yi rubutu akan abubuwan da ya shafi rayuwar al'umma ne, musamman ma ga matan. Nace abinda ba za su iya fito wa su faɗa ba da ma maza, akwai abubuwa shi kanshi da ya zaɓi maza, irin ba za su iya fitowa su nuna wa duniya cewa suna da wani abu da yake ƙalubalantar rayuwarsu ba, kamar gazawa ne. To ta hanyar rubutu da iya fitowa da shi a nan, kuma wani zai iya samun ƙwarin gwiwa har ya samu mafita ga matsalar shi.
Babban matsalan da ake samu shine waɗanda za su karanta wannan rubuce-rubuce da kuke yi, ganin yadda yanzu yanar gizo ta kwashe duk matasa musamman har da mata ma ba su da lokacin da za su zauna su yi wannan karatu. Kina ganin kamar yana taimakawa ku wajen cimma burin abinda kuka yi wannan rubutu a kai?
Eh, to gaskiya ai kamar yadda yanar gizon ta ja mutane, to sai ta ja marubutan ma. Ana buga littafi, amma yanzu an fi rubuta littafi a online, an buɗe yawa shafi wanda ya danganci irin zallan labarai ne ake rubuta na Hausa ko na Turanci. To da yawa yawanci mata suna samu, kuma in muka gama littafi irin ana samun masu YouTube channel suna siya, in suka siya za su mai da shi audio. yawanci za ki ga wasu masu mai da shi sana'a su irin mazan nan matasa suna daurawa za a je shagon su ana turawa
amma tun lokacin da kuka fara wannan rubuce-rubuce kuna ganin kaman ana samun waraka wajen abubuwan da kuke rubutawa
eh gaskiya babu laifi ana samu tunda ko ni zan yi rubuta labari zan fitar wata za ta zo tana nema ta ce min eh ta ga wani abu a cikin littafi na kuma ta yi amfani da shi sannan kuma ya fito da mu a nan garin Justin tunda da ina tunanin ma ba a magana wasu marubutan Hausa a garin nan amma fitowar kungiyar nan a hankali a hankali an fara sanin cewa eh akwai kungiya ta marubutan Hausa
Daga ƙarshe dai Malam Ibrahim Abdullahi Muhammad, ɗalibi a sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ya jaddada ba da ƙwarin gwiwa ne ga marubuta littattafai.
Ba za a taɓa haɗa rubutu da abin da yake a kimiyya ba ta fasaha domin duk wanda ya ga dama yana iya rubuta abin da ya ga dama kuma ya haska kansa a kamera kuma ya watsa ba editing ba ya batanci ga wanda yake so ya faɗa abin da yake so abin da ya saba addini al'ada da duk wani abu da ka sani. So idan ya zamana za a yi dogaro da abubuwan da suke social media ne a karantar da yaya to tilas za a samu gurɓatacciyar al'umma
kowace hanya hukumomi za su shigo lamarin
bayan an yi rubutun a ƙarfafa marubutan a shigo a tallafa musu ta bangaren tattalin arziki a tallafa musu ta bangarorin shawarwari ai gwamnatin tarayya duk bajet din shekara tana da kuɗin da take warewa don siyan littattafai sai dai marubutan arewa ba su cika karkata wajen rubutu akan irin abin da gwamnatin take siyawa ma'ana abin da za ta siya ai sai abin da kake so za ka siya
al'adu da mabacin jinsi na nan muna da su jingim
jama'a masu sauraron mu a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ja birki sai wata laraba idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya
to mazalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aika mana Zan fara ne da wannan sako da ke cewa kisan gilla tare da raba dubban fararen hula da gidajensu da ƙasar Isra'ila ke yi a zirin Gaza abin tarda Allah wadai ne da tsabar zalunci muna roƙon Allah ya kawo musu ɗaukin gaggawa amin daga Isun Dila Faki wannan sako na cewa salam VOA Hausa al'ummomin jihar Kaduna da Katsina da kuma Zamfara muna taya ku addu'a Allah kawo muku cikakken tsaro da kwanciyar hankali a jihohinku da ma Najeriya tamu gabaki daya amin daga Malam Umar Kamba Yawuri da Salihu Tanimu Sarkin Noma Yawuri sako na gaba ya fito ne daga Mahmud Salu Kauren Moda jihar Zamfara yace muna roƙon Allah ya kawo muna daukin gaggawa a karaman hukumar mulkin mu ta Kaura na Moda a yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare a sassa daban-daban na karaman hukumar domin ko an wayi gari safiyar yau Laraba 'yan bindiga sun kaddamar da farmaki a unguwar Sabon Garin Kaura inda suka kashe mutum daya tare da yin garkuwa da mutanen da har yanzu ba a gama tantance adadinsu ba tabbas al'ummar mu na zama cikin zulumi da fargaba Allah ya muna maganin duk abin da yafi karfin mu madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na shirin halartar bikin shimfiɗa furanni a yau Laraba a birnin Cape tare da Ghana da ministan harkokin wajen kasar Dimitri Kuleba a wani bangare na ziyarar nuna goyen bayan Amurka ga Ukraine a daidai lokacin da sojin Ukraine ke fuskantar matsin lamba daga Russia a gabashin kasar Muna tare da ku a yau kuma za mu ci gaba da kasancewa tare da ku har sai an tabbatar da tsaron Ukraine ikonta da ikon zabar hanyar ta inji Blinken yayin jawabin da ya yi a yammacin ranar Talata Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi kira ga Isra'ila da ta kawo ƙarshen hare-haren da sojinta ke kaiwa kudancin birnin Gaza na Rafah inda ta bayyana a yau Laraba cewa farmakin na kawo cikas ga ayyukan agajin jin da kuma kawo ƙarin mutanen da ke rasa matsugunansu da yunwa da kuma wahalhalun mutane sanarwar da babban jami'in kula da harkokin waje na ƙungiyar EU Joseph Borrell ya lura da 'yancin da Isra'ila ke da shi na kare kanta amma ya ce dole ne Isra'ila ta bi dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kare fararen hula.
To masu sauraro, da haka dai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariyan. Idan kuma Allah ya kai mu da daddare, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gresham wacce ta shirya ta bada umarni, da ma injiniya mu Mr. Patrick, Baba Yakubu makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe. Salamu alaikum.